Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalon miliyar arewa, sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin sake gabatar da wannan shiri namu na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji abin da ya tsone wa al'ummar musulmi ido a jamhuriyar Nijar yayin da ake dab da kammala azumin Ramadan. Ibrahim Alfahme zai shigo da maimaitin ciki da gaskiya. Za ku kuma ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Kamaru a wannan mako. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho. Sai kuma nasiha watan Ramadan, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arziki masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da bada taimako a Afrika. Ta yi wannan kiran ne kafin ta karbi bakoncin taron kasashen na G20 da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afrika don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai. A wannan mako, ministan harkokin wajen Jamus Gerd Müller ya bayyana fargabansa cewa idan ba a ɗau mataki ba, 'yan gudun hijira daga Afirka da za su shigo Jamus za su kai miliyan 100. A saboda haka, shugaban ƙasar Jamus ta sha alwashin zuba jari na dala miliyan 335 da zai ja hankalin wato masu zuba jari daga ƙasashen waje zuwa Afirka. Kana ta yi ƙoƙarin shawo kan sauran ƙasashe 19 na ƙungiyar ta G20 da za su halarci taron ƙolin da su ƙara kudurta taimakawa tattalin arzikin nahiyar Afirka mai fama da matsaloli. Ƙungiyar tsagerun Al-Shabab ta Somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya kashe aƙalla mutane 7 a babban birnin ƙasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaida al'amarin, sun ce wata ƙaramar motar bas ce da aka danƙara mata na kiyoyi ta afkawa shelkwatan gundumar Wadajir na birnin Mogadishu da ke yankin kudancin birnin da misali ƙarfe 12:40 na rana agogon ƙasar. Wakilin sashen Somaliya na muryar Amurka Abdulkadir Muhammad Abdulle yana wurin da al'amarin ya faru kuma ya ce ya ga gawarwaki guda 7. Mutane da dama ne suka makale karkashin buraguzan ginin, don haka ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu, in ji wakilin sashen Somaliya. Fashewar bab ɗin ya auku ne kwanaki 7 bayan da ƙungiyar Al-Shabab ta kai wa gidajen cin abinci guda 2 a Mogadishu hari da wata motar da ke ɗauke da bam da kuma harbin bindiga. Waɗannan hare-haren sun yi sanadiyyar mutuwar mutane 29 ciki har da 'yan bindigan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Belgium sun ce sun daƙile wani harin ta'addanci a jiya Talata a lokacin da jami'an tsaro suka harbe wani mutum bayan tashin wani bam mai ban tsoro. Kakakin ofishin lauyan gwamnatin tarayya Eric van der Sept ya ce sojoji sun gaggauta fin ƙarfin wanda ake zaton shi ne ya tada bam ɗin a wata babban tasha bayan fashewar. Ya kuma ƙara da cewa mutumin da ake zaton kai harin ya mutu. Van der Sept ya ce an ɗauki wannan hari a matsayin aikin ta'addanci. Babu wanda ya ji rauni bayan wanda ake zaton shi ne ya kai harin da aka kashe. Al'amarin ya faru ne da misalin ƙarfe 9 na dare agogon can bayan raguwar cunkoson mutane a cikin gari. Jami'ai a Amurka sun shaidawa muryar Amurka cewa suna dab da tabbatar da ko ƙungiyar dogarawan juyin juya hali na ƙasar Iran ce ke sarrafa jirgin da ba shi da matuƙi ƙirar Iran da jirgin saman yaƙin Amurka ya harbo da safiyar jiya Talata. Wasu majiyoyi a Amurka da suka zanta da muryar Amurka da ba su yarda a bayyanar da su ba sun ce dogarawan juyin juya halin na Iran su ne ke sarrafa wannan jirgi mara matuƙi daga wani sansaninta da ke cikin Siriya. Sansanin na kusa da Hama a cewar jami'an. Kakakin ma'aikatar tsaron Amurka da ake cewa Pentagon, Navy Captain Jeff Davis, ya ce wani jirgin yakin Amurka samfurin F-15E ko kuma Strike Eagle ya harbo jirgi mara matuki kiran Iran samfurin Shahed 129 da misali karfe 12:30 na rana a can agogon can kasar yayin da ya doshi sansanin rundunar kawace da suke inda ake kira Al-Tanf inda Amurkawa ke horar da sojojin yaki da suke yaki da ISIS. Davis ya ce an gano wannan jirgi da babu matuki da aka lalata a jiya Talata kusa da inda aka taba harba wani jirgi na Iran wanda shi kuma ba shi da matukin a ranar 8 ga wannan watan Yuni.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu faro takon da wannan rahoto kan batun tsadar kayayyaki a kasuwanni a daidai lokacin da al'umma musulmi ke shirin bikin sallah. Wakilin Haruna Babban Bako ya zaga kasuwanni a birnin Kwanni na Jamhuriyar Nijar ga kuma rahoto da ya hada mana.
Sai tsada sai dai al'amarin dai dada sai a hankali. Kudi dai akwai su ga mutane amma dai kaya dai adda tsada da abinci. To mun fatan mu dai Allah shi kama mana alheri shi.
Harkar tan dai yanzu sai dai albarma Allah zabi kawai. Dan komai sai Allah yi akai. Dan yanzu a hali yanzu wani na da wani bai da duk cikin neman muke da Allah. Sai dai Allah shi ka sakin al'amarin kawai. Wanda wani adda Allah ya bashi wani bai da haka nan.
Harkoki na harkar sayayya kayan yara da irin yanda yanayin iske mutane sai ya ce an gode Allah. Babu kudi wisar lura. Wisar lura babu kudi gaskiya
yaro
bai san babu ba duk inda za a yi dai za a yi gurbin don hali abin da Allah ya kaddarci an samu ai musu gurbin hali
a bangaren ƴan kasuwa a can ma da Abu da Abubakar dukkan su guda ne domin lamarin wannan shekarar yana da ban tsoro in ji Zubairu Sule wani dan kasuwa da na sadu da shi a cikin shagonsa yana ta koke-koken rashin cinukan sallah sabanin yanda aka saba gani a can shekarun da suka gabata
abin da aka sani ta shekarun baya bana ga gaskiya babu kasuwanci gaskiya sai dai mu cewa Allah ya bamu lahiya amma gaskiya banan ga abubuwa ta ba mutanen soro kurai wadanda sun ka sai kai har wadansu yanzu sun yi soro ma basu ma sai sayan kaya ba wadansu gaskiya sayan kaya ma basu ma sayan kaya ba don saboda sun ga a zahiri sun ga abubuwa ba ta tahiya kuddi babu kuddi babu inda kuddi ne babu kuddi babu siga mahikanta babu siga wadanda mahikanta ga biyan kuma babu siga ma ɗan kasuwa ma duk abu ta kunci ta kunci sai dai kawai ubangiji Allah Allah da ya kawo wanga kan Allah ubangiji Allah warwale mu sai Allah warwale mu kasan ga tamu da duniya gaba dai
Abubakar Isu sha'anin kasuwa sai dai a hankali saboda ga kayan nan mun kasa sai dai al'umma su biyo su tambaya na wannan mu ba su farashi su sai sun dawo kaya sun yi tsada sai dai su biyo su wuce ba wani bayani suka yi
tabarbarewar tattalin arziki da faduwar darajar man fetur da karfin uranium da ma sauran ma'adanan kasa yana daya daga cikin abinda ya haifar da rashin kuɗaɗe ga jama'a da hauhawar farashin kayayyakin da al'umma ke amfani da su a yau da kullum kamar yanda ake gani yanzu haka a ire-iren ƙasashen Jamhuriyar Nijar da tarayyar Najeriya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a Jamhuriyar Nijar.
To a gaida Haruna Mamman kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Lallai, yankin mu guda daya ga kasar mu guda daya kai da ni.
tashi kallau yau lafiya
lallai
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lallai
mu bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama yau lafiya shine ci gaban Najeriya
mu kankar zuciya mu cire hasada mu zubar da shi
lallai
bashir cutar da mu mu ga yawo hukuma su fitne shi da wanda ba sa son Najeriya
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama yau lafiya shine ci gaban Najeriya
haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a Benin Washington DC yanzu kuma ga Ibrahim Ahmed da maimaitin cikin wato shirin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum a ranar Lahadi 9 ga watan Janairu na wannan shekara ta 2017 wasu matasa guda biyu abokan juna sun shiga wani gidan da ake ginawa na tsohon shugaban majalisar karamar hukumar Jega a jihar Kebbi domin dibar kara wannan kara wata kara ce da take fitowa da kanta a filin da ba a noma kuma idan ta bushe mutane suna diba suna konawa domin dafa abinci ko ruwa ko dai don jin dumi Matasan su ne Zayanu Garba da abokinsa mai suna Mudassiru Isa. A wurin ɗibar karan nan sai wasu matasan kuma su fiye da 10 waɗanda suke ikirarin cewar su ƴan kwamitin tsaro ne da sarkin Kebbin Jega ya kafa. Suka zo suka kama su ba tare da bayyana musu ko ga wani laifi da suka yi ba. An tafi da su zuwa wani ɗakin taron da ƴan kwamitin suka ce ofishinsu ne a cikin fadar sarki. Aka daura kafafuwansu aka rataya su a sama aka rika lakkada musu duka a bayanin da Mudassir yayi mana da kuma wasu kafofin labaran saboda tsananin azaba har Zayanu Garba ya ci gagarinku Mudassiru ya samu sukuni ya tsere to amma a cikin dare sai aka dauki gawar Zayanu aka je aka yasar da ita a bayan gari Mudassiru ya ce ya ji matasan nan suna neman sa lokacin da ya gudu ya buya kuma domin gudun kada a kama shi shi ma a hallaka shi sai mahaifiyarsa ta ce yayi maza ya bar garin sun fito bayan gari kenan sai suka ga lokacin da aka kawo gawar Zayanun aka yasar anan mahaifin Zayanu ya kai ƙara gaban DPO na ƴan sanda a garin Jega wanda yasa aka kamo matasan kuma aka ce sun amsa laifin cewa Zayanu ya mutu a hannunsu Sai DPO ya mika su ga ofishin CID na jihar Kebbi. Daga nan sai magana ta fara lalacewa. Don haka mahaifin Zayanu ya tattaki har zuwa ofishin shiya ta 10 ta ƴan sanda a Sokoto, inda ya koka kan abin da ya kira yawo da hankalin da ake yi masa game da kashe ɗansa da aka yi. Ofishin mataimakin Inspector General na ƴan sanda mai kula da shiya ta 10 a garin na Sokoto. Ya tura aka kamo matasan da ake zargi da kisan to amma anan ma sai magana ta fara sukurkucewa saboda sanya baki da ake zargin cewa an yi ko kuma ana yi daga wani wuri daban daga bisani an ce an kai maganan nan gaban kotun magistrate ta Jega wanda ta bayar da bailin yaran ba tare da ma an yi zama kan batun nan ba masu sauraro bari na koma gefe domin mu ji ta bakin Mudassiru Isa kan yadda shi da abokinsa Zayanu suka je ɗibar kara da yadda aka kama su aka tafi da su fadar sarkin Kebin Jega, da irin azabar da waɗannan matasa da ake zargi suka yi musu har Zayanu ya mutu.
Ina Minister Isa Jega Lokagama, wanda wasu yaran sarki suka zo suka same mu da ni da abokina nan bayan gidanmu, ina cinta kara zanje in dora ruwa su yi zafi. In suka yi zafi na watsa ruwan sai mu je cikin gari.
Kamar da wani lokaci ne, da rana ne ko da dare ne ko wani lokaci?
Da magariba, ana gama magariba ba a isha ba 7 da mintuna. Suka zo suka ce sun kama mu, muka ce akan mi, suka ce ba za su yi mana bayani ba, sarki ya turo su sai mun je.
Suwane ne, jami'an tsaro ne koko yan banga ne koko su menene?
Yan kwamiti ne kawai, yaran sarki, yaran su halitta ta kare.
Wani sarki?
Sarkin Kebin Jega. Sai kawai suka ce ba su yi mana bayani sai mun je can, sai kawai muka bi su. Da muka bi su sai suka samu ga cikin yar bara. Suka samu cikin yar bara, ga munan sai gidan sarauta, muna zuwa sun ka shiga da mu cikin hall. Wani babban hall na gidan sarki, sai sun ka fara rataye ni a sama. Kafafuna sama da hannuna a daure kaina a ƙasa yana reto suna buguna. Sai da nake ta hayyaci na ni kai ko tsayi ba na iya yi. Hannuna farauta na ba sa iya miƙewa saboda jini ya tsandare su. Suka kwance ni sai suka daura shi marjayi Zayanu. Da suka daura ya suka kama bugune. Yana ihu yana cewa mutuwa zai dan Allah su yi mai rayuwa. In ma wani abu ne suke tuhumar mu, su gaya muna shi wallahi ko mutum ne an ka kashe, ya yadda shi ya kashe shi dan Allah, dan Annabi su kunce shi. Azabar da yake ji wallahi ya fi son Allah ya dora shi da wannan azabar. Suka kwance shi. Har wani yayan yaran ya zo ya yi magana da mutane, suka yi magana abin ya so mu zama rigima, yake cewa wallahi kuna kashe yaron ga. Ba haka ake hukunci ba, wannan azabtawa, in dai ba son kuke yi ku kashe yaron ga ba to ku rabu da shi, amma in sa ku an kai ku kashe shi to ku ci gaba. Suka ci gaba. Can sun kara duk azabar da suke mai, sai suka kwance, ko da suka kwance shi baya iya tsayi. In ya fadi nan ya yi tangalo nan, suka ce kuma sai ya yi tsaye a dole, kuma sun san baya iya tsayawa. In ya yi su lunan su dan tare shi, sai ya yi su luwan nan gefen su tare shi, suka je suka aje wasu bulalle a ƙarshe kofa hall din, suka ce sai ya ji ya dauko su kuma baya iya taya, ya ranka faduwa. Suka zo suka ajiye mu. Tunda suka je da mu suke ba mu azaba, sai kuraren karfe 2 na dare suka ajiye mu, sai suka kawo wasu yara su uku, sun kace su yi gadin mu da sahi har zuwa safe.
Na kamin ka ci gaba, shin bayan sun je sun so mu azabtar da ku, kamar akwai wani abu ne da suke so ku faɗi gaskiya akai, sun faɗa muku laihin da suke tuhumar ku ko wani abu?
To da muka je bayan sun yi ta azabtar da mu, ba su yi mana bayanin kuma ba, sai da sun ka ƙara azabtar da mu, sai suka ce wai tumaki an ka sace shi yanmu mu suke tuhuma. Bayan wannan bayanin ba wani bayani wanda sun ka ƙara mana, kuma muka gaya musu ba mu ba ne, kuma ba mu san kowaye ba. Kawai suka ci gaba da azabtar da mu, Bayan sun gama azabtar da mu, sun ka ajiye mu, suka kawo su yara su uku, suka ce su fake mu. Yaran suka fake mu. Can daidai santa misalin karfe 3 na dare yaran su yi bacci, sai na ce Zayanu, ya ce ka tashi mu fita. Mu samu mu kai gida, in iya mu sun ga abin da aka muna, babu la, sai sun zo mataki. Ya ce mu da surban iya tashi. Na ce ka bari in rika hannunka, in na heshe ka in fito mu rinka bi hanya, inda ba za mu haɗu da su ba insha Allahu Rabbi har mu kai gida. Ya ce wallahi mu da surku, hannuna ka taba har cikin zuciyata nake jin ciwo. Ya ce mu da surku, dangana ga Allah kai hankuri. Bugun ga da sun kai mu da suru da waya in rayuwa, na san ba ni rai. Kai hankuri, ka dangana ga Allah, in ka je gida kai musu bayani ka hita. Kawai su da na fita. Da na fita sai na kasa taya, sai na rinka amai. Akwai masallaci wurin da rijiyar kwakwar, sai na boye tsakanin masallaci da rijiyar kwakwar, ina ita amai. Can ba a yi wasu mintuna sosai ba, sai na ga yaran daga cikinsu wani ya fito.
Da yaran da aka bari tsaron ku kenan?
Wanda aka bari gadin mu. Daga cikin su wani ya fito, su suka bi hanya, ya bi hanya
da bayanya sai ya tayi sai ya dawo can can bayan minti biyu sai na ga mutum biyu su ya zo da shi a ta da magaji da ni ga sun zo su da ni ga sun shi magaji yana waya da yayi waya sai na ga Bala bazuka ya zo da Halidu ta kare ya zo sai na ji suna waya suna cewa ai yaron nan ya mutu kuma ba su san inda daya yake ba to sai ina tunanin cewa na an kai su nemo ni duk inda nake kawai sai na ga dai rago sai sun ka shiga ciki sai sun ka tallaba ga wasa sai Bala bazuka sai ya je wurin kotu sai ya jawo mota da ya jawo mota ko kunna fitillun motar ba ya ba gaba da baya ya taho da ita har wurin nan sai sun ka tallaba gawa shi sai suka zo suka saka a mota da suka saka a mota saboda ni ba gaba na ya rasu ba ina dawatun ya rasu ne ko ba rasu ba sun ce amma in bai rasu ba za a yi masu tallabo shi kuma ga ina jin ina cewa ya mutu ya mutu kawai suka sa a mota suka shiga mota suka ja mota shi kuma magaji sai ya koma gida ne
Madassar Isa kenan wanda ya kubuta da rai to amma abokinsa Ziyano bai samu kubuta ba muna tuntubar hukumomin yan sanda a jihar Kebbi da su kansu matasan da ake zargi har ma da fadar sarkin Kebbin Jega domin jin nasu bangaren game da wannan batu amma a shirinmu na gaba za mu dora kan inda muka tsaya ne na bayanin yadda wannan lamarin ya faru har ma za mu ji ta bakin mahaifin Margayi Ziyano wato Malam Abubakar Tafi da Jega a madadin Murtala Faruk Saninna Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya
to a gaida Ibrahim Alfa Ahmed da maimaitin shirin ciki da gaskiya da muka fara gabatarwa ranar Litinin sai kuma muhimmar hotanni da suka dauki hankalin jaridan kasar Kamaru na wannan mako ga
Zan fara shirin jaridan namu ne da jaridan Information an da ta rubuto mana cewar waɗansu jaridu suna yayata cewar mai kula da fadan shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru kuma na hannun damansa Belinga Ebutu wai ya rasu amma jaridan ta ce labarin kanzon kurege ne kawai dai waɗansu ne suke neman halaka shi da bakin su sai kuma jaridan The Post an ta labarta mana cewar har yanzu dai matsalan yan awarin ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru su ga ne bata kare ba domin a garin ya anyi garkuwa da shugaban karamin hukumar da ma dan majalisan dattawa na birnin na Boya har yanzu dai ba san an da suke ba kuma ya'yan jami'an hamayya ne na SDF sai kuma jaridan Integration an da ita ma ta nuna mana cewar bankin BISEC na kasar Jamhuriyar Kamaru yana yaki da masu neman su kai shi su baro a gaban gwamnatin kasar domin har yanzu haka gwamnatin kasar na bukatan bankin ya biya ta waɗansu makudan kudaden ta na raji wanda suka kwashe shekara da shekaru basu zubawa asusun kasar ba sai kuma jaridan Independent anda ita ma tayata mana cewar limamin cocin Katolika na kasar Jamhuriyar Kamaru sun gudanar da wani babban taron su a birnin Yaounde domin mikawa gwamnatin kasar ta Kamaru kukan su na yanda ake musu kisan gilla a kasar tunda aka halaka Monseigneur Bala limamin cocin Katolikan suka ce dole ne fa gwamnatin kasar ta Kamaru ta inganta tsaro a fadin kasar baki daya jaridan Lometayo ita ma cewa ta yi sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Ngongo da dukan alamu dai an gano yana da hannu a cikin badakalar da ya kai tsohon sakataren gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Marafa Hamidu Yaya da Enzowa da kuma Mebara gidan yarin Yaounde wanda yanzu haka sai kwaye sama da shekaru 5 suna jiran shari'a shi ma dai ana ganin zai iya samun su zauna tare zamu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Sahel ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru ta nuna mana cewar magatakardan Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya zargi kasar Jamhuriyar Kamaru da sama da fadi da tallafin da ake bawa yan gudun hijiran kasar waɗanda Boko Haram ya raba su da mahallansu a jihar Arewa mai nisa Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru
To a gaida Muhammad har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC yanzu agogo ma nan Washington yana cewa karfe 3 da minti 25 na asuba, sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum, mure America. Magana Aminu mai albasa Abdulsalam a karamar hukumar bodin ga takwas tsarin Najeriya, mazauni kasuwar Gwalda. A gaskiya na san to korafi na dangane da azalaban mu na mutanen kasar Najeriya, saboda dai yiwuwa ce an ba da tallafin abinci na a kai marasa galifu, amma su kuma sai zo su yi babakere ga wannan dukiya. Suna fushewa dole taimaki wani fa Allah zai taimake shi. Da haka yana kira ga shugabannin Najeriya nan su gara zance, don ganin sun ce su mutane al'umma wa'annan jihohin da an kaba wannan tallafin.
Salamu alaikum biyayyo Hausa. Suna na shugaba Iliya mai kamfi da kyau a Tunta a nan da cikin daren Najeriya. Don Allah ina kira ga masu zuba shara cikin kwalbat. Ya kamata mutane su raka duba don Allah. Ba sai gwamnati ta hana ku daga cikin ku na iya samun lokaci ku ce bari mu gyara gwamnati wannan aiki nata. Ya kamata mu kanmu zo mu yace ba mu dauki shara da wasu abubuwa mu dauki mu gudanar ruwa. Ta haka ake samun ambaliyar ruwa da ta bukarfin ko ta bukarfin gwamnatin ma. To dan Allah da Annabi ina kira ga hukuma ta sa ido kan wasu zuwa tsara a kalbar.
To madalla sai kuma nasiha Ramadan.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وبنجي مدوككين سركي يا سوكد قرآني أدرن دايما تسونا ليلة القدر ونندري ميجيرما ونندريني وبنجي يتبتتشي وأجكم وطن رمضان يكي قاسن كيمتك amfani da alkhairin da ke cikin wannan dare. Wallahi amfani da alkhairi wanda ke cikin wannan dare in mutum ya saya yayi ibada a ciki kaman wannan yayi ibada ne wata 1000 a cikin rayuwarsa. Malaiku ko za su sauko da malaikan Jibril tare da su da izinin Ubangiji wanda yake yana tabbatar da kaddara na mutuwa ne, na rayuwa ne, na arziki ne, na haifuwa ne, yana tabbatar da shi. Aminci ne kawai wannan dare had garin Allah ya waye ahal alfijiri tabullo. Jama'a wannan dare yana cikin kwana 10 ta karshe na watan Ramadan. Ubangiji Allah ka samu dace da shi, ka samu saya mu yi ibada a ciki. Sheikh Muhammad Ridwan Muhammad Kudiba Wasaba, Limamin Hausawa Tafu, Ghana.
To a gaishe ka, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban kasar Jamus Angela Merkel ta yi kira ga manyan kasashen duniya masu arzikin masana'antu na G20 da su bullo da sabon tsarin zuba jari da bada taimako a Afrika. Ta yi wannan kiran ne kafin ta karbi bakoncin taron kasashen na G20 da za a gudanar a watan gobe idan Allah ya kai mu. Wannan shiri da ake kira Merkel Plan ya buƙaci ƙarin zuba jari a Afrika don rage kwararren 'yan gudun hijira daga nahiyar zuwa Turai. Kungiyar tsagirin Al-Shabab ta Somalia ta ɗauki alhakin kai wani babban hari da ya halaka akalla mutane 7 a babban birnin ƙasar a jiya Talata. A cewar wasu da suka shaidi al'amarin, sun ce wata ƙaramar motar bas ce ta kai harin.
To a gaishe ka, masu saurare na muka kuma kammala shirye-shiryen na wannan safiya, sai kuma can da la'asar abokan aikin mu su shigo da wani sabon shiri ciki har da hima ba ta da rago na Ladan Ibrahim Ayawa. Za ku iya sauraron waɗannan shirye-shirye da kuma samun cikakkun rahotannin da muka gabatar da ƙari a shafinmu na intanet. Kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa a shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. A madadin Baba Yakubu Makeri da kuma Solomon Abu da kuma Hajiya Zainab da ta haɗa mu da ku, alheri ke muku, fata alheri.